أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أبرام تاشا كم ونن آية تأشرين دا تقوس غا أشرين آية تأشرين دا تقوس أولنا سورة سورة فادر أولنا يمتشي ودي كسن شيء أشرين غوة رمضان تدبو دي دريه دا 40 دا وكو هجرية wanda daidai da 21 ga watan hudu a 2022 miladiya. Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa minan nas yana daga mutane wadda wabi da kuma sauran dabbobi bi ma'ana wadda suke rarrafe a bayan kasa. Shi kalmar da dawabu wato abu ne da ake nufin duk abin da yake taka ka'imansa wato taurin rarrafe a bayan kasa wato digadigansa ya shiga cikin wannan janibi. Wannan ya jawo alkhailu wal bigal wal hamir ya shigo da dawakai da alfadarai da jakuna duk sun shigo cikin wannan gaba wal anani haka kuma dabbobi na ni'ima kamar raguma da shanu da tumaki da awaki wadannan dai sinfi din nan guda hudu samaniyata azwaji min adwanis nayni wa min almazis nayni wato za a samu mace da miji har gida hudu. Bayan wannan Allah tabaaraka wa ta'ala yace wal an'ami anan an yi abin da ake kira atful khassi alal ami wato an yi adafin abin da yake kebantacce akan abin da yake wato ami wanda yazo a bisa ainin gamewa gaba daya. In an ce an'amu su ma dabbobi ne wadda wabi yana iya daukan su idan sai zamto akai wannan adafi akan wato atful khassi alal ami mukhtalifun alwanu kuma suka zamanto masu sassabawa a cikin abun da ya shafi launin su kamar yadda muka karanta a baya. Allah ya yi du'a su wanda suka zamanto wa min aljibali judadun bidun humrun mukhtalifun alwanu wa garabibu sud to a cikin kuma dabbobin sai su Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo irin wannan wasu suka zamanto farare wasu zamanto jajaye wasu zamanto fatsifatsi wasu zamanto bakage haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya wannan duk yana cikin abun da ya zamanto dalail wato hujjoji akan kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yayi wannan aiki tabaaraka wa ta'ala da kuma tsara halitta a cikin irin wannan tsari. Dama halittu akan tsara su kusan itibari da anasir din su wato kaman gida hudu akan akwai wasu wanda suka zamanto haiwanat dabbobi ne wannan dabbobi ya zamanto akwai na gida akwai na daji amma dai duk suna cikin wannan wannan haiwanatu. Sannan bayan wannan akwai wato nabat tsire tsire ba akwai tsire tsire wannan tsire tsire kuma su kuma haka suke suna nan mabambanta. Sannan bayan wannan akwai jamaat wato abuwa da suka zamanto sandararrun ba sar sandararrun ainihin halitta wanda ya zama haka suke. Sannan bayan nan sai akwai abu da ya shafi nau'i kuma na mutane wanda shi kuma dama dan adam shine shugaba a cikin dukkanin halitta saboda walaqad karramna bani adama mahaqiqa mun fifita dan adam. To akan wannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya halittu suka zamanto a irin wannan fiska har gida hudu. Yahudawa suna yin wani mummunan magana kamar da jiya karatunmu nake cewa suna cewa ai annabi Nuhu shi ya la'anci ɗansa Hamu saboda haka ya zamanto zuriyar Hamu sai suka zamanto bakake. So wannan abun ba haka yake ba, wato har ma Shaul Islami a tafsirin sa yake cewa in dan Adam bakar fata ya zama baki ne saboda Allah ya la'ance shi saboda baban sa Hamu dan annabi Nuhu ya samu la'ana daga annabi Nuhu, yace to su kuma dabbobi waye tsine musu? Eh, dabbobi kuma waye tsine musu? Ba wanda ya tsine musu, amma kuma suna nan su ma irin wannan sifa. Wannan ya zama to iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda ya yi mutane kuma waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya bambanta harsa na mutane, ya bambanta wato launin jiki, wannan duk iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihi alulama, Allah tabaraka wa ta'ala yace innama alal hasri, iyaka dai wanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bayinsa sune alulama, wato waɗanda suka zamanto masana, wato wannan sani ya zamanto shi yake jawo su su zo zuwa ga wato ma'arifa, sanin Allah tabaraka wa ta'ala, har su bawa Allah wato matsayin da ya dace da shi. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a wani wurin cewa akwai waɗanda ba su bashi abin da ya dace da shi a halarsa ba, wa ma qadarullah haqqa qadari, akwai waɗanda ba su bawa Allah wato kibarsa da matsayinsa ta sifofinsa wanda ya kadaita da su ba. Wannan sai ya zamanto abin da ya shafi malamai, an ce nan ana nufin al-ilmu wal-amalu, waɗanda suka samu ilmi kuma suka haɗa ilmin da aikin, to sai ya zamanto ya gadar musu da samun abin da ya kasance al-khashya, wato tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ya zamanto sifa ne daga cikin sifofi, kamar yadda ya zamanto shi ilmi sifa ne, aiki kuma hadara ne, nafi abin da ya shafi hadaratul af'ali ne. Wannan sai ya zamanto mutum ya haɗa biyu kenan, ya samu hadaratul sifati, ya samu hadaratul af'ali ta wurin ya san abin kuma ya yi aiki da shi kamar yadda ake bukata. Wannan ya zamanto Imam al-Baydawi ya yi magana da kuma mai al-Jawahir, yake cewa wannan ya zamanto abin kwadaitarwa ne akan duk abin da zai jawo bawa ya riki Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wannan khashya, wato ya dace ya tsaya kware da gaske ya samu abin da ake bukata. Kuma Ibn Adallah al-Askandari yana fada cewa ilimi idan aka hada shi da khashyatu, tsoron Allah, to nan sai ya zamanto falaka wa illa fa alayka. Ya inde an samu ilimi an samu khashya, to zai zamanto abu ne da zai amfanar, idan kuma zai ba samu wannan ba, to ba zai zamanto laka ba sai dai ya zamanto alayka, dama ɗayan biyu ne, imma ya zamanto hujjatul laka aw alayka, ko zamanto hujja a kanka a gare ka ko kuma a kanka. To wannan yasa wato kulawa da janibi na al-khashya, wato tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake koyarwa a cikin hadisansa mabambanta a kan abin da ya shafi wannan janibi na sani na khashya. Malami suna da maganganu da khashyatu da taqwa, kusan za a ga kaman abubuwa ne, kalmomi ne mutaradifai wanda suna daukan kaman ma'ana daya. Da aka ce to gabobi na zahiri abin da suke yi akan fassara shi da taqwa, wato tsoron Allah, duk abin da gaba yayi annab ma'murat, wato na umarni da wanda aka kange ba aikata ba na manhiyat, to wannan babi ne na taqwa. At-taqwa imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Sannan khashyatu kuma shi a zuciya yake, wato yadda da wato kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala da kiyaye duk abin da ya shafi hadararsa wanda ake dauke da shi a cikin kiraza, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a hadisi mabambanta. Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah, kasani Allah tabaraka wa ta'ala azizun, mabwayi ne, wato a cikin fita zibi man asarra ala dugyani, ta wurin abin da ya shafi wato azabtar da wanda suka doge akan wato kangarewa da girman kai ta wurin barin shari'a. Sannan ghafurun, kuma mai gafara ne, litta'ibi, ga wanda ya tuba, wato wannan illa ne li wujubil khashya, wannan illa ne da yake wajabta cewa dole ya zamanto bayi sun riki wannan janibi na tsoron Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan babi na khashya. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-ulama warasatul anbiya, lianna al-anbiya lam yursu dinaran wala dirhaman walakin warsul ilma, wato malabai magada annabawa ne amma fa ba su gaji dinari ko azurfa ba, abinda suka gada shine ilmi. Wannan sai ya zamanto shi gado na malami a janibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gado ne wato al wirasatul ma'anawi, wirasa ce ta ma'ana, ba wirasa ce ta hissi ba. Wirasa ta hissi shine a gaji dukiya, kamar yadda babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas da diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyida Fatimatu Zahra suka zo suka ce wa Sayyidina Abubakar a ba su haƙƙin su kan abin da ya shafi gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar ya karanta musu hadisin nan da yake cewa nahnu ma'asharal anbiya ila nurasu fama taraknahu fa huwa sadaqa, abunda muka mu annabawa ba a gadon mu, abunda muka bari sadaka ne ake yi da shi na al'umma ne. An ce Sayyida Aisha ta ce to ya batun wa warisa Sulaimanu Dawuda, yace ai abunda Sulaimanu ya gada daga Dawud shine annabta da manzanci, kusanci da Allah. Ke ma kuma kin gaji wannan tunda ita Sayyida Fatima tanda ta haura har kan matsayin qurbaniya saboda kasancewarta ta aidihin irin matsayin da ta yi tafarrudi da shi, ta keɓanta da shi. Ita ko irin larurai na mata da ke faruwan nan, an ce Sayyida Fatima ita ba ta taɓa rasa sallah saboda wani laruri na al'ada ba. Eh, ba ta in al'ada ne zo baya wuce awa ɗaya. Saboda haka ba zai zamanto yayi tanakudi ko yayi wani mu'arada da lokacin da za a yi ibada ba. Saboda haka ya zamanto safa'inta da ƙarfin ruhinta ya iya ɗaukan har matsayi na qurbaniya wanda sun da ta hau kai. Zai ce to wannan kuma ai dukkin gada daga wurin mahaifinki. Ba wannan shi ya sa yawanci za ka ga a cikin janibi na ahlus sunnati wal jama'a akan haka yake, in banda waɗanda ake da saɓani a kansu, musamman wanda suke kan masabar Shi'a, wanda su suna ga hakan wato ba daidai aka mata ba. Amma dai Sayyidina Abubakar ya kawo hadisai wanda kuma sun zama tabbatattu ne akan wannan janibi. Saboda haka ya zamanto shi janibi na ilimi wato abu ne wanda ya zamanto dole ne a lizinci abun, a rike shi. Saboda Shaul Islam radiyallahu anhu yana cewa yakunu zimamul alamin jami'ihim bi aidi rijalin bil ulumi tamakkanu, dole ya zamanto ragama na aiwatar da lamarin duniya gaba daya ya tabbata a hannun mutane wanda suka zamanto matabbata ne a cikin ilimi. Ilimi dole ne ya zamanto shi. Allah bai yarda da ko kare jahili ba. Kare jahili in ya kama abu ba a ci. Saboda haka kafin a fita farauta da shi sai an mai da shi malami, za a iya masa amru da nahayu a sake shi ya kama. In ya kama kuma ba ya fara tabawa ba fa, aiwa in ya kama ya kawo mai gidansa. Yawa inda a ce in ya kama fara tabawa zai yi, sai ya rage ya kawo, ba a bara a ci ba. To amma idan ya zamanto ya karbi ya tadribi, ya karbi training yadda ake bukata, to shikenan. In ya je ya kama, Allah ya ce fakulu mimma amsakna, abinda ya kama ku ci. Wannan ya zamanto akan janibi na karatu, muhimmin lamari ne, musamman abubuwa guda uku su suke rusa al'umma. Al'umman duk yadda take, in abu uku yayi tasiri a cikinta, to al'umman za ta kare. Na farko jahilci, na biyu zalunci, na uku talauci. Idan ukun nan suka haɗu a cikin al'umma, to an cika shurudu sihati da shurudul kamali na karyewan al'umman gaba daya. Wannan yana da muhimmanci kwarai da abin izina ne. Saboda haka akan wannan janibi waɗanda suka zamanto suke da sa'in sa da gwamnati akan abin da ya shafi hidima na karatu din nan, yara suna gida sun dawo watanni suna nan duk jami'o'i a rufe saboda matsalan asu da gwamnati. Wannan abun ya kamata duk waɗanda suke iya shiga cikin maganar nan abin nan ya zamanto an warware matsalan nan su shiga. Domin yaran nan da aka bar su haka ba za a same su duka ba, fayin an dawo ba za a same su duka ba. Akwai waɗanda shedan zai ba su aikin yi, eh kwarai da gaske. Akwai waɗanda tabbas shedan zai ba su aikin yi kafin a dawo makarantar, wani daga nan ma shikenan aikin shedan din ya ishe shi, ba sai ya sake dawowa makaranta ba. To domin lalacewa abu ne wanda in dai gitta kafin a sake dawo da mutum ya zama ya dau hanya, ya dau seti, abu ne mai wahalan gaske. To saboda haka yana da kyau kwarai da gaske daga sarakuna da senators da gwamnoni da duk wani ma waye wanda yake iya shiga wannan maganan, a shiga maganan nan, a yi mata hanci, ya zamanto yaran nan sun koma makaranta. Wanda yana da muhimmanci akan janibi na ilimi, wato shi ilimi da'iman shi yake zamantowa jagora. Saboda haka shehu yake ce mana ruhul adabi la budda an tuqaddima ta'alluma fa kulli shir'atil ilahi mukama, ba makawa ya zamanto an gabatar da ilimi kafin ya zamanto an gabatar da aiki sai ka zamanto kana mai kyautatawa mai bibiyan abubuwan da ya zamanto shari'a na Ubangiji abi ala basiratin wani bawan Allah ya tare ya koma daji wai shi bautan Allah zai yana zaune a tsakanin wani tsibiri sai wali wali ya bayyana a wurin yace masa kai me kake yi anan yace ai yazo ne ya bautawa Allah yace ai baka hada kayan aiki na bauta din ba sai ka je ka san Allah ka samu akaya ala na yadda za a bautawa Allah kafin ka zo ka bauta masa li'anna Allah la yu'badu bil jahli Allah ba a bauta masa da jahilci saboda haka ka tattara kayan ka ka koma gari ka je kai karatu kafin ka zo ka ci gaba da ibada to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin abin da ya shafi janibin mu na karatu na addini da karatu na sana'a da karatun boko duk wannan ya zamanto kada ai zamanto an yi kasa a gwiwa saboda shi Allah ya mai da mu'mini mai daraja ne walillahi izzatu wa li rasulihi wal mu'minin bayan buwaya na Allah sai na manzo Allah sai na mu'mini to duk inda aka ce an rasa wani abu a cikin al'umma sai ya zamanto an shiga hali na rauni hali na kaskanci wanda kuma ba addinin kaskanci bane na'am
innal ladina yatluna kitaba Allahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa anfaqu mimma razaqnahum
Naam innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina wadannan wadanda suka kasance yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah kuma suna bibiyan wato wannan littafi wadannan sune suka kasance wato suna bibiyan littafin Allah tabaaraka wa ta'ala ta wurin karanta shi domin karanta shi hine afdalul amali min afdalil amali karanta qur'ani saboda haka wakazal amalu bima fihi haka kuma aiki da abin da yake cikin sa wannan ya zamanto karanta shi da aiki da shi wato dabi'a ne ko kuma hali ne wanda aka tarbiyyatar da wannan al'umma akai wa aqamus salata sannan suka dawwama wurin bada sallah a cikin sharuddanta a cikin duk abin da ake nema cikakken tsarki na jiki na tufa na bigire yin sallan cikin lokaci yi kuma cikin jama'a wato wannan sun samu abin da ake bukata domin shi sallah dole ne a kiyaye waɗannan abubuwa kafin ya zamanto a ce an ba da ita wato an tsaye da ita wa anfaqu mimma razaqnahum sannan kuma suka ciyar daga abin da muka arzikta su sirran wa alaniyatan suka ciyar a cikin abayyane da kuma boye wato a cikin dukkanin lokuta kamar yadda bakara ta gaya mana wato ayar bakara cewa wanda suke ciyarwa bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan su ciyar da dare su ciyar da rana su ciyar a bayyane su ciyar a boye wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce to sun samu wani kasuwanci sun shiga wani ciniki saye da sayarwa tsakanin su da Allah wanda zai jawo musu samun riba tijaratan lan tabur wato wani irin kasuwanci ne wanda ba a samun tasgaro a cikin sa wato da'iman riba ake samu shi kasuwa wani lokaci a samu riba wani lokaci a samu akasin haka amma dai wannan kasuwanci da Allah ya faɗa wannan gaba kasuwanci ne wanda ba a taba samun faduwa a ciki ba shi abin da ya shafi karatun Qur'ani wato wani abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce man addibu auladakum ala salasi kisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti li watawatul Qur'an ayi wa yara tarbiya uku tarbiya guda uku na farko a koya musu son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine abu na farko yaro a koya masa sanin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske idan wannan ya ginu ya zauna sai a je zango na biyu shine a koya masa son ahalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna masa kimar su da matsayin su a wurin Allah tun yana yaro na biyun nan bayan an wuce na uku sai a zo a na ukun shine watilawatul qur'an a koya wa yara karatun qur'ani wadannan abubuwa guda uku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to saboda haka ya zamanto hidima akan koyar da qur'anin nan wato kowa dole ne ya zamanto yana bibiyan ina karatun ƴaƴansa yake, ya ingancin karatun yake. Koda ba kai kake koyar da su ba, wasu sun dauke maka wannan nauyin, kai ma ka dauke musu wani janibi ta wurin biyan su, to ya zamanto dai kana bibiyan karatun. Yana daga cikin ɗabi'an da aka san Shehul Islam radhiyallahu anhu, ya daurin bibiyan karatun ƴaƴansa. A ga irin yadda yake da tafiye-tafiye na zuwa wurare daban-daban. An ce a rayuwarsa ya je kasashe sun fi 60 a lokacin, amma karatun yaran yana bibiyan su. Idan aka da in ya dawo zai ce na san wani a wuri kaza yake, ina aka kwana, wance a wuri kaza take, ina aka kwana. Haka yake bi, haka yake bibiyan karatun, saboda ya zamanto an bawa abun muhimmanci kwarai da gaske. Kuma haka ya dauki ƴaƴan Sayyidi Abdullahi Rabbani, wanda dama mahaifinsu shine yake karantarwa na ƴaƴan Shehu radhiyallahu anhu. Amma daga ƙarshe yana da ƴaƴa guda biyu, Mahmud da Muhammad. Bayan wafatinsu, su Shehu ya rabawa aikin karantarwan har yanzu a tsakaninsu, wa aka ci gaba da yi, saboda haka ya zamanto. Kuma in ma mutum ya yi haddan Qur'ani, ba za a zuwa cewa Shehu ya haddace ba ne, a'a, sai ya sa wani kwamiti na tantancewa, dukansu gwanaye ne na Qur'ani, za su aje mutum suna binsa daga farko har sai an kai ƙarshe, an fara Fatiha, Baqara, Ali Imran, har sai an je min al-jannati wan nas. Su za su zo su cewa masa cewa yaron nan ya yi hadda, ko yarinyar nan ta yi hadda hibzan jayidan, hadda mai kyau yadda ake bukata. Sai Shehu ya sa a rubuta da shahada certificate, Shehu ya yi tauki'i ya bayar, kuma ayyowa wannan yaron ko yarinyar abubuwa na gani a fada, saboda ya zamanto an karfafe ta. Kuma waɗanda suke gefe su ma a kwadaitar da zukatansu. Lokacin da Sayyida Maryam ta haddan Qur'anin ta ya hadu, aka bincika aka ga komai yayi a cikin har gwalagwalai irin na ado na mata, sanda Shehu ya saya bata, har da dawakai ya bata abubuwa masu yawa, saboda wai a nuna wa mutane muhimmancin abun. In ka muhimmanta abun, sai yaron shi ma ya riƙe abun da muhimmanci. Haka lokacin da Sheikh Nazir shi ma ya hada haddansa ya zo ya fara karatu, haka Shehu ya dinga bibiyar wannan abun. Kai da ya ma hada karatunsa bayan na Qur'anin, ya karanta Ajin Ruma ya hada, Shehu ya ce masa to, tunda Ajin Ruma littafin nahwu ne na Larabci, Shehu ya ce to ya rubuto masa wasiƙa da Larabci. Shikenan ya rubuto masa, Shehu ya karanta wasiƙar. Ana son a ga Ajin Ruma ne a cikin wasiƙar, wurin nasba ya hau, wurin jarra, wurin idafa, wurin waye, a ga duk abun ya haɗu. Da Shehu ya gani, sai ya ce masa to, daga wannan littafi Ajin Ruma na ma izini ka koma Alfiyatu Ibn Malik. Duk wanda ya san hidimar nahwu, aka ce daga Ajin Ruma mutum ya koma Alfiyatu Ibn Malik. Su an fitar da Sulamatul Afali, su Mulhatul Irabi, su wane, duk an masa waiver na wannan abun. Kamar daga primary ne a ce ka koma jami'a, haka aka masa. Yace kuma in ka hada karatunka a cikin shekara daya, ka haddace Alfiyatu Ibn Malik, yace nan kuma zan tafi da kai aikin haji. Wannan duk a koya wa yara masu neman ilimi yadda za a dinga karfafan su ne. Kuma haka aka yi, a cikin shekaran ya hada, kuma ya tafi da shi har ma aka hada su Abdul Basit Abdul Samad da su Mahmud Khalil Kusari, a lokacin waɗanda su ne fitattun ainihin shugabannin ƙurra'u na duniya. Yake ce musu, ga ɗana Nazir, shi ma ɗan uwanku ne Alaramma, ya yi karatu ku ji. To wannan haka ake son a cikin hidima na abun da ya shafi janibi na Qur'ani, ai a nuna kulawa da abun. Duk musulmi dole ne ya zamanto tsakaninsa da Qur'ani akwai abu bakwai. Abu na farko a ciki, imani da Qur'anin. Wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi, wanda suka yi imani da lahira to suna imani da Qur'ani. To imani da Qur'ani wajibi ne a matsayinsa na sifan Allah, sannan mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, tilawatan, innal ladzina yatluna kitaballahi, a dinga karanta shi. Karanta wannan, wasu daga cikin bayan Allah zaka ga duk sati sai sun yi sauka, wasu daga cikin bayan Allah duk kwana uku suke sauka, su tashi Fatihatul Kitabi, Baqara, su gangaro har sai sun zo fihi na cikin tauba din nan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, su kwana wurin washe gari, su tashi sai sun je suratul Rumi, aje ya'lamuna zahira min alhayati dunya, su kwana na uku sai su zo min aljannati wan nas, kwana uku sauka daya. Wasu daga cikin bayan Allah suna yin sauka musamman a cikin Ramadan, sauka 60 kowane rana, sauka biyu. Imamu Shafi haka yake yi, da rana yayi karatunsa ta kara, da daddare kuma yayi tilawa. to wannan haka ake hidimtawa shi wannan qur'ani saboda neman albarkarsa kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne da muka saukar mai albarka duk wanda ya rike shi kuma sai yayi albarka to wannan shine abu na biyu bayan an yi imani da shi na biyu a zamanto ana karanta shi a kaida na Shaykhul Islam radiyallahu anhu shi yana karanta yana bin wannan kaida na subu'i wanda ake farawa a sabar ayi sauka ranan juma'a din nan yana farawa daga fatiha da bakara ya zamanto ali imran ya zo ya kwana karshen nisa'i in ya kwana washe gari ya tashi ma'ida sai je ya kwana karshen tauba kwana na uku rana na uku ya tashi daga yunus ya je ya kwana karshen suratul nahl rana na hudu ya tashi ga suratul isra ya je karshen suratul furqan rana na biyar ya tashi daga suratul shu'ara ya je ya kwana farkon suratul safati wato suratul yaqin in ya tashi daga wannan wurin ba zai tsaya ba sai ya je kaf sai ya kwana a wurin washe gari na bakwai ya tashi kaf ya je minal jannati wan nas to wannan kaidan haka shehu yake radiyallahu anhu wato ko an yi baki a kaulaha lamari ya gari ya cika da jama'a zai shiga mota kaman za a je anguwa a yana son ya gama karatun sa da ya saba ne na kaida dan kada karatun ya samu matsala to sai a shiga mota ayi ta tafiya ayi ta tafiya direba ba zai tambayi ina za a je ba ana ta tafiya kawai in ya gama karatun sa sai ya ci a dawo to wannan kuma karatun har yana kwance a asibitin St. Luke wanda ya kwanta a nan Ingila wannan karatun bai kare ba a asibiti ma ana yi to wannan yasa dole ne a tsaya wurin karanta wannan Qur'ani shine abu na biyu ayi imani da shi a karanta shi na uku ayi aiki da shi yawa aiki da shi at-tamassuk bil kitabi ayi riko da shi littafin a duk abin da ya umarni da shi a aikata inda aka samu kuskure saboda ajizanci na dan adam nan kuma nemi ainihin tadarrui a kankan da kai ga Allah ayi istighfari wannan shine abu na uku abu na hudu ya zamanto ana hidimtawa waɗanda suka zamanto masoya wannan Qur'ani ma'abuta wannan Qur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana ahlul Qur'ani hum ahlul lahi wa khassatu wanda suka zamanto ma'abuta Qur'ani su ne fa iyalan Ubangiji kuma su ne keɓantattu a cikin jama'ar Ubangiji saboda haka hidimta musu yana daga cikin abin da ake bukata ya zamanto an kimar su an hidimta musu sannan abu na biyar ya zamanto shi wannan Qur'ani a rike shi akan abin da ya zamanto janibi na ainihin hidimtawa a cikin koyar da shi duk inda kaga ake koyar da Qur'ani a makarantu ko kuma malamai a karfafe su domin su sake samun wato karfin gwiwa wurin koyar da ƴaƴan bayin Allah wato wannan littafin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama fiyayye a cikin ku shine wanda ya san Qur'ani kuma ya sanar da shi to wannan shine abu na biyar sannan abu na shida a cikin abun da ya shafi janibi na Qur'ani ya zamanto da'iman shine marja'i wato shine abun da ake dawowa kansa a cikin duk wani abun da zai zamanto ana neman mafita in ana neman mafita akan wani abu to marja'in farko masdarin farko shine al'umma su dawo kan Qur'ani in aka shiga cikin Qur'ani aka bincika ba a samu ba ko saboda kusuri na dan adam ba a riske abun ba a dawo sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan a dawo su ijma'i qiyasi da dai sauransu wanda suka zamanto sune masadir wato na shari'a wannan abunda ake da bukata akai kenan sannan abu na bakwai ya zamanto an lizimci haddace shi yawa haddace shin nan ya zamanto ana hidimtawa a ta wurin tabbatar da cewa a cikin al'umma ana haddace shi rashin hidimtawa a haddace shi ko kuma rike abun ta bayan hannu shi ma abu ne wanda baya ba zai haifar da alkhairi ba bayan shekarun nan mun samu yan jarrabobi da suka shigo a cikin abun da ya shafi janibin Qur'ani wasu ma har sun sa dokoki a jihohinsu amma dai mu wannan fitinan Allah ya taimake mu bai zo jihar mu ba to falillahi alhamdu wannan babban alkhairi ne tunda na ga a cikin hidindimu na jaha din har ma akwai makarantun mu na Qur'ani na tsangayoyi wanda ake hidimtawa akan abun da ya shafi musu gine-gine da sauransu a karkashin Bezda ne ko waye da sauransu to wannan babban alkhairi ne wato shi Qur'ani makarantun mu na Qur'ani abun da ake bukata abu biyu ne kawai fa abu biyun nan da za a yi su shikenan na farko shine a bada abun da ake kira intervention tallafi na duk abin da ake tunanin in an tallafa zai inganta karatu zai sauke wahalhalun dalibi abu na farko kenan idan an samu wannan intervention an yi to shikenan daga karshe abu na biyu na karshen shine zamanto an samu abin da ake kira integration din ne shine in akwai wasu abubuwa na zamani wanda ake bukata kamar yadda muke da a wasu kasashe irin su Malaysia su Sudan da sauransu yadda za a kawo wasu abin da suka shafi ko fannin lissafi da turanci da sanin sarrafa computer da sauransu nan kuma a kawo saboda yaran su zamanto suna da ido biyu suna da ainul basari da ainul basirati ga dai Qur'ani wanda yake Qur'ani me ba zai iya ba da abin da ba zai iya ba sai dai in baya so to wannan sai ya zamanto an kawo musu sun tafi da zamani saboda fa'alal aqili an yakuna arifan bi zamanihi yana daga cikin abin da mai hankali ya kamata ya rike ya zamanto ya san zamanin sa yawa kada mutun ya zamanto kawai lahiran ka dai sani an ganzo duniyar ma bara ka masa wani kwana ko wani shigo ba zurfi ba to wannan shine ya integration an samu intervention maganan ya kare yawa to wannan kuma buttaba na san akwai a shekarun baya gwamnatocin da suka wuce an yi komitoci irin wannan ko mun je jihohi daban-daban akan wannan abun mun ga irin fa'idan da ainihin abun ya haifar a wasu jihohi wato akan janibi na gwamnati ta shiga a wasu jihohin ba na mantawa kamar Katsina na san har da mobile ambulance wanda aka yi wato wanda in yaro baya da lafiya a tsangaya mota ce ta asibiti za ta je har tsangayan in abinda za a duba shi ne a duba shi in abinda kuma sai an kai shi asibiti a dauke shi a motan asibiti a kai shi kuma a makarantun aka dinga ciyar da su ba maganan gararan ba a je neman abinci kuma a ciyarwan ma gwamnati take ciyarwa ana biyan kuma su dafawa abubuwa masu kyau tsare-tsare masu kyau to wannan abinda ake bukata kenan a cikin wannan janibi na abinda ya shafi hidima na karatun Qur'ani duwar da suka tsaya akan wannan hidima Allah ya ce sun shiga wata kasuwanci wadda ba a samun tasgaro a cikin ta ba a samun hasara ko kuma ainihin rashin riba a cikin wannan tafiya
liyufiyahu ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur
na'am liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur Allah tabaraka wa ta'ala ya ce liyufiyahum wato me yasa aka musu irin waɗannan alkhairai masu yawan gaske aka ce ai to ga illan abu wato abu dalilin da yasa haka shine don Allah ya cika musu ujurahum sakamakon su ya cika musu abun da ya tattali na basu lada wa yazidahum min fadli kuma Allah ya ƙara musu wato daga falalarsa bitad'ifil hasanati taurin rubanya abubuwa da suka kasance na alkhairi wato na kyautatawa kuma wan nazur ila wajhihi ta'ala da kuma su kai matsayin har za su iya ganin zatul aliyati wato a cikin falalan Allah tabaraka wa ta'ala kuma watashaffu fil ikwan inda kuma daga cikin falalan da za a yi wa masu riko da Qur'ani shine Allah ya ba su ceto a ce masa ka ceci wanda kake so wannan dai yana daga cikin wato hidima na wanda suka rike Qur'ani da hidimtawa Qur'ani din sannan a karkashin wannan ya kasance shi karanta Qur'ani in mutun ya karanta Qur'ani yana sallan farilla duk harafi ba aya ba duk harafi daya za a bashi lada 100 idan mutun ya karanta a cikin nafila duk harafi daya za a bashi lada 50 idan mutun ya karanta Qur'ani ba a farilla ba ba a nafila ba a yana zaune amma da alwala nan kuma duk harafi daya za a bashi lada 25 lada 25 idan kuma ya karanta Qur'anin ba a sallan farilla ba ba a nafila ba ba kuma da alwala a wajen sallah ba nan kuma za a bashi akan kowane harafi za a bashi lada 10 wannan fa wannan umuman kenan amma in wani abu ya dauke shi kai shi ko aikin haji ko umra nan kuma yanayin zai canja saboda ya je a wurin al'amakinil muqaddasa wanda su kuma ma'aunin su daban ne da sauran wurare gaba daya dama abun da yake kawo bambancin lada abubuwa ne kaman guda biyar na farko wato shine quwwatul yaqin karfin yaqini wurin karanta abun da ake karantawa wato yaqini wani abu ne mai girma shi yasa ko addu'a za a yi aka ce udullahu wa antum muqinuna bil ijaba in za ku yi addu'a ku roki Allah kuna masu sakankancewa akan Allah ya karba ba wai an baka abu ka je ka karanta ka ce to bari in gwada ba a gwadawa ai indai Allah za ka roka zaka yi ne kuma ya karba wa in min shay'in illa indana ai komai a wurin mu yake inji Allah tabaaraku ta'ala yau in an baka ka je ka karanta ka fiskanci Allah ka yi shi ka tsaya akan yin kuma ka kyautata to shikenan sai Allah tabaaraku ta'ala ya karba amma so da dama mutane suna da garaje wani ko ko an bashi abu sai je ya fara cekin tukunna ya scanning ya ga yaya abun yake yace ka ina ga hatimin kaman ya kare waye saka waye saka kai dai an baka abu ka je kai shikenan babu wani tabe tabe a ciki babu wani tabe tabe a ciki wani bawon Allah an bashi wani abu na neman haihuwa shikenan yayi shekaru bai haihu ba sai aka bashi wani abu ya je ya karanta to irin wannan leke leken sai yace wai ya ga wani wurin kaman wasalin bai zauna ba to da Allah ya taimake shi abun ba zai kwabe masa ba sai ya ruya da Shaul Islam radiyallahu anhu a cikin mafarki sai yace yadda wannan ya baka haka na bashi in ka ga gyara abu daya kuma ba za ka aihu a rayuwanka ba shikenan saboda haka kaga da ya tashi yayi wa kansa qiyamul layli to haka shikenan kuma bai rasu ba san da ya ga jigoyin sa to shi yasa an ba da abu ba a garaje a ciki to shi yasa bambancin ma'aunai akan abun lada abu na farko yake ne abu na biyu hudur wato halartowa da karfin wato huduri lokacin da ake yin wannan addu'a wannan shi kuma ikhtilaful ahwal ne tsakanin mutane kowa da karfin hudurin sa lokacin da yake karanta wato qur'ani ko kuma sauran addu'o'i sannan abu na uku kulawa da zarfu zamanin a yau shi aka karanta abinda aka karanta shi a ran juma'a ko daren juma'a ko daren lailatul qadri da sauran lokuta masu tsada irin dararen ramadan da sauran su da wunin to ya fifici sauran wurare ko sauran lokuta sannan abu na hudu ya zamanto an kar an kula da zarfu abinda zarful makan wato a ina aka karanta in an karanta abu a wurare wadannan ainin haram din na kama ainihin haram Makka ko Madina ko Masjid al-Aqsa nan kuma ma'aunan sukan bambanta sannan kuma abu na biyar shine wato karfin ikhlasi wurin karanta shi abinda aka ce a karanta din to wannan shi yake bambanta su waɗannan ma'aunai ta wurin samun wato lada Allah tabaaraku wa ta'ala yace zai bayar daga falalarsa sannan innahu ghafurun ubangiji mai yafiya ne mai gafarta muku ne akan abin da aka samu wato aka yi sakaci a kansa wato bai kawo shi yadda ake bukata ba Allah zai yi musamaha akai shakurun kuma Allah yace ya gode lidatihim ya gode akan ayyukan da suke aikatawa wannan godiya shi dama godiya kashi uku ne akwai inda zaka samu babba ya gode wa karami akwai inda zaka karami ya gode wa babba akwai kuma inda ake godiya na musala da mukafa'a wato ainihin sawoyin juna ne bi ma'ana sun yi wa juna a ainihin wannan janibi inda babba ya gode wa karami ma'anan sa babban yayi farin ciki da dan abun da kai shi ne gurgurdan da yake ba amma yayi itibari da yadda kake kuma ya gode shine ma'anan abun inda kuma karami ya gode wa babba nan kuma a samu abu biyu atta'atu wal khidmatu ka masa biyayya ka masa hidimta masa wannan kuma shine godiya a karkashin ana bukatan da ya zamanto karami ya zamanto ya gode wa babba akan wannan janibi da daiman ya ga yana kokarin ya samu abun nan yardan mahaifansa a matsayin shine karami ya samu yardan mahaifansa abinda yake bukata kenan har sai alfahari da shi in almajiri ne kai fatan cewa malamin kan yayi alfahari da kai ba kai ka dinga cewa ai wani ne shehinka wani ne malaminka a'a shi din ya yadda kai almajirinsa ne wannan shine abu na biyu abu na uku mace ta tsaya kwarai da gaske ta ga cewa ba wai mijinta ba wai ita tana alfahari wani ne mijinta ba a ta roki Allah ta kai matsayin da mijin zai alfahari da ita yawa ya zai alfahari da ita to in ta kai wannan gaban to ita ta ci jarrabawa domin yawanci wannan shi ke haifar da albarka yawa wannan shi ke haifar da albarka shi yasa ake son a tsaya kwarai a kiyaye da irin waɗannan abubuwa don a samu yadda ake bukata na'am wallahi yawa
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير
نعم والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير الله تبارك وتعالى والذي اوحينا اليك wannan dai abun da muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alkitabi na daga littafi wato wannan shine wannan qur'ani dan din aka ce min ce ta bayani wato ainihin bayaniya ce kamar yadda muka san min takan zo wani wurin bayaniya wani wurin zamanto jinsiya wato tabidiya da dai sauransu to wannan ta bayani ne wasu suka ce a min din ta zo ne ta ainihin jinsi wato min da ta zo min alkitabin nan wa wani wuri aka ce a ta zo ne tabidiya ai min ba'dil kitabi wato daga ainihin sashin littafi to wannan dai duka huwal haqu gaskiya ne wanda ya zo maka musaddiqan lima bayna yadayhi kuma bai gaskatawa da abin da ya kasance na ainihin littattafan da aka saukar kafin zuwan qur'ani wato littattafai kamar su at-taura linjila zabura da sauransu su sufi ibrahim sufi idris da dai sauransu wannan dukkan su qur'ani ya zo ya tabbatar da cewa abinda suka zo da shi gaskiya ne daga Allah ne tabaraka wa ta'ala babu warware a tsakanin su kamar yadda annabawa ba sa warware aikin junan su littattafai samawiyat din nan su ma ba sa warware tsakanin su haka kuma bayan Allah waliye ba sa warware tsakanin su wato saboda duk asalin abun gaskiya ne shi in kaga ana samun wani hada kashi a cikin lamari za ka ga akwai wani abun da ba shi bane yawa abun zai zamanto akwai harshen damo ko kuma akwai hanjin jimina a ciki to na sai ya zamanto mas'ala amma abu gaskiya ne zalla to sai kaga duk inda aka zaga yau sai kaga wannan abun gaskiya ne abun daye ne wato sai dai wanda bai fahimci yadda abun yake ba wannan sai ya zamanto shi gaskiya ne daga ubangijinka inna allaha bi ibadihi haka ubangiji yake wato shi Allah bi ibadihi gabayin sa wato ya kasance la khabirun wallahi masani ne basirun kuma mai gani ne ai alimun bil bawadini waz zawahir Allah masani ne da abun da ya kasance zahiri da badini na halitta gaba daya wannan kuma ya zamanto shi wannan littafi shine kitabul mu'jiz al muhaimin littafi ne wanda ya zamanto mai gajiyarwa kuma wanda ya zamanto al muhaimin ala sa'irul kutub wanda ya zamanto mai shaida akan sauran littattafai shi qur'ani mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sifa ne na Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi challenge din mutanen duniya gaba daya yace duk duniya gaba daya a hadu ba wai mutane ba da aljanu ba a duk a hadu da mutane da aljanu a taru a ce wai ana son me za a yi a ce ana son a danyi wani seminar ko wani workshop a ana son a kawo wani abu kwatankwacin qur'ani Allah ya ce la ya tuna bi mislihi har abada ba za su kawo kwatankwacin qur'ani ba kullu inistamatil insu wal jinnu wala an yatu bi misli hadha al qur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda sashi za su dinga karfafan sashi da shawarwari da wasu abubuwa na karfafa to bara a kawo wani abun da zai kama da qur'ani ba to wannan ya zamanto littafi ne mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya zamanto da'iman samun ci gaba ake ci ake yi a cikin wannan janibi na qur'ani da karban musulunci da abin da ya kama da haka wato don ya zamanto abun nan buri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama shine ya zamanto mutane su zamanto kayan Allah su zamanto masu doruwa akan shari'a akan tafarki na daidai ya zamanto an sada su da Allah tabaraka wa ta'ala ulummatu qasdi fihim an asukahum ila hadratil barrir rahim ila huda shol islam radhiyallahu anhu yake cewa tsakani na da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban buri na shine na tara su gaba daya na kora su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala albaru wadda alkhairan sa suka yi yawa arrahim wadda yake jinkantan halitta wato jinkan sa ya zamanto wa shamili ne wa rahmati wasi'at kullu shay sannan kuma ilahuna wadda ya zamanto shine ubangijinmu to wannan idan mutane duk suka zamanto kayan Allah aka zamanto zukata suka yi kyau to shikenan duk abinda ake shan wahalan nan fa a yanzu abinda ake shan wahala din nan lalacewan wasu ne lalacewan wasu ne ya zamanto wannan fitina din inda a ce an samu wato safa'i an samu tsarkaka dan adam sai ya zamanto ba zai ba iya cutar da dabba ba bare ya cutar da dan uwansa wani bawan Allah beraye ne suka dame shi ya rasa yadda zai aka ce masa akwai maganin da in an sa shi ba kashe su yake ba yana repelling ne wato daga sun zo in sun ji warin sa kadai za su bar gidan ba guda ɗaya da zai saura shikenan sai ya ce to idan haka ya faru kuma ina za su ji har ba sai su ga gidan makwabta ba ya ce a su yi zaman su akan dai ya zamanto ni nawa in za su mutu ne fa nima, amma in dai za su fita ne ba mutuwa za su ba, za su koma gidan wasu ne, to a bar ni da kayana. Wannan saboda kishin kada ma shi garin neman yi amfani kansa ya cutar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani Rashid Bahlul wanda lokacinsa abokin Malik ne, Imam Malik, an ce zamanin aka yi wani tsanani, abubuwa su kai tsada, shi kuma yana da kayan abinci dewa a gida, an sa a store shi kenan, washe gari kawai sai ya fito da kayan, ya fito da amfanin duk ya kai kasuwa, duk aka sayar shi kenan, sai dawo gida, da ya dawo gida washe gari shi ma sai ya dau buhunsa ya je ya au. Aka ce a'a wannan karatu ya haka shi kenan, sai wasu suka zo suka tambaye shi, akramaka Allahu, kai da Allah ya maka rufin asiri, sannan kuma ka je ka sai da abun ka sake komawa kana, yace ai abun ne damuwa ne ya mini yawa, da wani ido zan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ni lafiya kalau, amma sauran jama'a kashi sama da nawa suna cikin matsi, garan sayar da ni da su mu dinga au. To wannan shikenan, ai nayi tarayya da su a cikin wahalar da suke fama da shi, to waɗannan abubuwa duk saboda wai tausayawa halitta din, da kuma jin cewa matsalan dan uwanka matsalan ka ne, to muddin ba a tafi a irin wannan tsari ba, wato za ka ga duk abubuwan da ake kira anti-graft agencies wadda suke bincike akan an ci kudin gwamnati, an yi rubda ciki, an yi sama da fadi, an yi menene, ai duk ƙarshen abun shine lalacewar zuciyar ne, da zuciyar bata lalace ba mutum ba zai iya cutan kansa ba, bare ya cuci wani, ballantana ba wai ya cuci mutane ba, ya juya cuci mujtama ainihin gabaɗe society din, ya zamanto ya cutar da su, ya sa su a cikin matsalolin da ba shi bane. Akwai kada kasashen da a yan shekarun baya fitintinin da suka haru da shi, har na genocide sun haru da shi, na yaƙe-yaƙe irin na ƙare dangi din nan, amma yanzu idan ka je kasashen sai ka ga a index na corruption abinda ya saura bai kai 5% ba a kasashen Afirka na, akwai su ko kwanaki wani abokin mu ya je study tour, ya je wani daga cikin kasashen da ya dawo ya ce wallahi in ka ga tsarin kasashen sai ka dauka mala'iku ne suka tsara musu, babu su suka gyara kayansu. To wannan ya zamanto dole ne mutane su ji cewa matsalolinmu matsalanmu ne, wanda dole sai kowa ya ji cewa abun nan fa damuwarsa ne, kuma yana jin cewa in duk ta yadda zai gyara abun, wato yayi kokari ya gyara, wanda dama gyara kuma ta fiska uku ne, ana gyara abu bi yadihi bi lisanihi aw bi kalbihi, ko ka gyara da hannunka iko kenan, in kana da iko ka gyara da ikonka, in baka da iko ka faɗa abun nan ga yadda yake, in sun gyara ruwansu, in ba su gyara ba kai ka fita. Na uku baka da duka biyu, saura na uku shine ka ki abun da ake yin, ya zamanto ka ki abun a zuciyanka, domin duk abun da ya lalace akan gyara shi ne da abu uku, akan gyara abu in ya lalace da ilimi ba da jahilci ba, ba a gyara abu da jahilci. Na biyu ba a gyara abu wato da rashin hikima, wauta kenan, wato dole a samu uslubi mai kyau, a samu ladabi a cikin gyaran, wato ya zamanto an san yadda za a gyara abun, kar garin gyaran gira a rasa ido. Wannan uslubi kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske, ana ba da hikayan cewa wani basaraki haƙwaransa sun zube, ya mafarki ne, yayi mafarkin haƙwaransa duka sun zube, sai ya kira wani mai fassarar mafarki ya ce masa me fassarar ta mai martaba, ai ma'anan abun shine duk danginka far'an wa aslan, da wanda suka zamanto kaman iyaye, da wanda suka zamanto rassa kaman ƴan uwa da dangi da yaya, duk sai sun kare daga ƙarshe ka zamanto kai ne na ƙarshe, sai ce wannan mummunan fata ne, aka muzanta shi, ka san hidimar fada, aka muzanta shi aka kore shi, ya zo ya mai martaba mummunan fata, aka ce a nemo wani, aka nemo wani mai fassarar mafarki ya zo, aka ce to ga mafarkin da mai martaba yayi, me zaka ce akai, yace ranka dade, ai alhamdulillah wannan mafarki ne mai kyau, yace me ma'anar sa, yace ni san kwana, mai martaba ya ce a masa kyauta irin na fada. Me bambancin su? Uslubi ne, approach ne, bambancin su kenan, kamar kace Garba da Abubakar ai duk sunan ɗaya ne, ko har da Buba da Bukar duka duk sunan ɗaya ne. To wannan abun haka yake, to saboda haka ya zamanto a cikin janibi na abun da za a gyara, an gyara shi da ilimi, an gyara shi da uslubi mai kyau, salo mai kyau ba tare da muzantawa ba, sannan abu na ƙarshe ya zamanto kuma an yi adalci wurin abun, ba wai an yi shi saboda manufan a cuta wasu ko a takura musu ko a munana musu ba na'am lokacin eh na'am inna Allah bi ibadihi la khabirun basir Allah tabaaraka wa ta'ala haka yake masani ne akan abin da ya zama to zahiran wa badinan wato a cikin lamarin halittar sa basirun ko mai gani ne akan ayyukan da suke aikatawa na'am
sai masu tambaye wannan yana cewa daga fatan ka sharwa lafiya wallahi ina tambaya ne akan sallar tarawih shin idan ne niyya daya ya isa ne ko kuma kowane bayan sallama sai na sake wani niyya
ai shi dama niyya furta niyya ma gaba ɗayan sa wato an so ne ba shi bane niyyar a zuciya take saboda haka malaman fiqh suka ce in kazo zaka yi sallan la'asar da kazo kawai sai harshen ka yace kai ne sallan azhar la'asar kai la'asar kai daga ka zuciyar ne ake itibari da ita so in kazo kai niyyan za zo kai tarawihi nafilin tarawihi ba kowanne dagowa sai ka zo ka sake wani niyya ka shiga wani aiki ba ai niyyan kana ciki baka fita cikin aikin ba
wannan kuma yana tambaya ne shi malam a wurin sana'ata ne ake dan bin barna shin ya halatta da nemi kare na ajiya a wurin kuma
bai halatta to ai dama an ce kare ana ajiye shi ne dayan abu uku ko gadi na gida ko kuma gadi na gona ko kuma karen kare karen kare shi ne wanda yake da wakan kare kaman pet wato abun ado irin yadda tura suke din nan mutun yayi wanka da yamma yayi ado ya dan rike karen sa yana dan zaga gari da shi wato abokin abunan abokin kiya abunan yawo ne da burgewa to wannan haramun ne ba ajiye kare haka kawai don sha'awa amma ana ajiye shi saboda yawa saboda da kiwo ko saboda kiwo ko saboda gadin gona ko saboda gadin gida wadannan abu uku daidai ne ba laifi a ciki yana iya saya a ajiye ba laifi
wannan kuma yana cewa malam nayi mafarki ne ana kiran sallah to akwai wata mace budurwa da muke dan gaisa da ita sai naji tana amsa ashhadu anna muhammadar rasulullahi
sallallahu alaihi
wasallam
to na'am
so shi malam wannan ya halatta dan kyautatawa da wani abu da nake da cigaba da wata
to ai tunda tunda har tana da kokarin karasa ashhadu anna muhammadar rasulullah ai ba abun yarwa bane eh a kyautata mata shikenan an zo wurin kenan an zo wurin shikenan ci gaba da kyautata mata ba laifi bismillah
to akwai kamar yankiya sun aiko da takarda na fara rigakafi daga 21 ga wata zuwa 28 za a ci gaba da wannan rigakafi din da misali karfe 9
a nan fa
a nan ne ba
ne ka Assalamu alaikum warahmatullah akwai mutanen primary healthcare development suka kawo wannan takarda da cewa akwai rigakafi da ake yi na abun covid-19 din nan wanda wasu sun yi wasu kuma ba su yi ba to sun dau wani salo na wannan karin za su dinga bin wuraren tafsirai yau a wannan wuraren za a yi saboda yana daga cikin sharadi na zuwa aikin haji a bana yawa tunda banda an samu za a je din to amma wannan yana cikin sharadin wanda ba ya da shaidan an masa to ba zai je aikin haji ba to wannan yana da muhimmanci suka ce ai kwarai da wanda zai iya first dose zai iya second dose wanda kuma yayi second din ma zai iya booster inda tsakanin su ya kai wata 6 da sauransu sun yi bayani anan to sun ce za su zo nan masallacin nan ainihin mihraba wato sabo wuri za a dinga yi za a yi daga 21 ga wata zuwa 28 ga watan April yawa wannan kwanaki 8 kenan ko yawa yawa to shine shi yo time daidai lokacin tafsir nan lokacin za a yi sai mai kuma Allah ya tsaya mana ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya gyara mana lamuran mu hisan wa manan Allah ya mana gogaban falala Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana Allah ya tsaya mana dukkanin lamuran mu Allah ya mana kiyaye mu ya tsaya mana dukkan cikin lamuran mu gaba daya Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan karshe mana kyakkyawan makoma alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله